Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta umurci mai bayar shugaban kasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro, General Muhammad Mungunu, da ya gudanar da cikakken bincike akan yunkurin raba Najeriya da waɗansu 'yan ƙasar ke yi, musamman batu na baya-bayanan da aka samu tsakanin 'yan al'ummar Ibo da suke ta fafutukar cewar suna neman su kafa tasu ƙasa ta Biafra, da kuma 'yan arewacin Najeriya da su ma suka fito da umarni da cewar kowane ɗan al'ummar Ibo ya janye daga arewacin Najeriya ya koma yankin su na Ibo. Saboda me? Saboda arewacin Najeriya ta gaji da tana mu'amala da waɗanda ba san ciwon kansu ba, kuma suke ci gaba da kawo barazana akan zaman lafiyar Najeriya. Wannan mataki dai na baya-bayan nan na 'yan ƙungiyoyin matasa su guda 6 daga arewacin Najeriya ya zo da bazata, saboda shi ne karo na farko da ƙungiyoyi suka yi haɗin kai har ma suka ba da wa'adi cewa wata al'umma ta bar Najeriya, yayin da kuma arewacin Najeriya sun gaji da kasancewa cikin ƙasa ɗaya da 'yan al'ummar Ibo. To akan wannan mataki ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarnin da gwamnatin ta bada.
To lalle ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci, wanda shi ne rukun shugaban ƙasa Professor Oshibu Njoki shugabanta. A nuna cewa kalamai masu ƙarfi, manya-manya maganganu suna fitowa daga bakin waɗanda ake cewa matasa ne su daga sassa daban-daban na ƙasar nan gabaki ɗaya, kuma aka nemi gwamnati ta yi hatara domin kada a sake abu kuma ya zo ya wuce wuri ko abu ya wuce hankali. Akan haka ita majalisar ministoci ta ba da umarni ga shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara, General Baba Gana Mungunu, cewa lallai a san mataki da za a yi maganin irin waɗannan manya-manya maganganu da ke barazana ga tsaro na ƙasa kafin su je su jawo wani abu wanda zai fi ƙarfin jama'a. Wannan kamar yadda nake ga muka ba wai maganin ana arewa bane, a'a ai sassa daban-daban na ƙasar ma ana jin irin wannan maganganu daga bakin su.
Amma me yasa ba a yi tunanin ɗaukar irin wannan matakin ba sai yanzu da 'yan arewa suka ba da har wa'adi cewa duka 'yan al'ummar Ibo su koma bangaren su cikin ɗan ƙaramin lokaci?
Wallahi ni ban tambayi wannan magana ba kuma ban sani ba, amma dai abin da nake so na ce maka shine watakila su waɗanda suke yi daɗin sun ɗauka cewa ba wanda za su iya ba su ansa ko. To yanzu ai kamar wanda yake ta marin mutum ne, ko kullun ya mare ka, kullun ya mare ka, watakila ran da ka ɗauka ka rama, watakila shi ma sai ya duba ya ga. Wannan misali nake maka ba wai ina cewa na fahimci me yake faruwa ba, amma dai gwamnati ta ga muhimmancin a ɗauki mataki, shi yasa aka ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara ya san abin da za a yi a kan abubuwa. A wannan kuma ai in an sani ɗin watakila ba za mu a ce shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan harkar tsaro ya shiga maganar ba. Watakila yayin da ya nasa binciken kuma ya gano me yake faruwa, shi zai gabatar daga shawarwarinsa ga majalisar ministoci ya ce ga abin da yake ganin ya kamata a yi a kan wannan abu.
Amma baka ganin watakila gwamnati ya kamata ta duba bukatar yin irin wannan zaman ko taron da ake ta so a gashin ko 'yan ƙasa suna so su rabu ne ko kuwa suna so su zauna tare ko me, domin idan ba a warware matsalar ba watakila kowane ɓangare zai fito ya ta cewa shi ma yana so ya ɓalle ko a ba shi wani yanki ko ya gaji da ana mai tsuwa gara ma ya bar Najeriya ya huta.
To wannan dai shawara ma za a yi wannan ko ba za a yi ba, shawara ce ta gwamnati ba ta Garba ba, kun ban da labarin cewa gwamnati ta ɗauki matsaya akan wannan magana.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin Tarayyar Najeriya, a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da aka kammala taron majalisar ministoci wanda yanke shawarar a baiwa mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, da ya gudanar da cikakken bincike ya ba da rahoto akan matakan da za a ɗauka domin a shawo kan barazanar raba Najeriya da waɗansu ƙungiyoyi suke yi a yanzu. Wannan mataki dai na baya-bayan nan ya zo da bazata, saboda an daɗe ana yunkurin raba Najeriya daga wasu sassa na Najeriya, amma sai a yanzu ne gwamnatin ta ga ya zama wajibi a kawo wani kwamiti na bincike domin a kawo rahoton da za a ɗauki matakin kawo ƙarshen irin wannan barazanar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.